Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin cikin gida na Faransa Christopher Castaner ya ce an samu kwanciyar hankali a rikicin da ake yi a jiya Asabar a birnin Paris duk da hargitsi da aka samu nan da can, lamarin da ya ce bai dace ba. 'Yan sandan Faransa da taimakon rokoki sun zuba wa masu zanga-zangar da ke sayar da ƙananan riguna mai launin ruwan ɗorawa barkonun tsohuwa da suke akan titin Champs-Élysées. Masu zanga-zangar dai suna ƙalubalantar saɗin tsadar rayuwar da ake fama da shi ne a Faransa. Castaner ya kiyasta masu zanga-zangar da yawansu ya kai 10,000 a kan titunan Parisiens suna cikin mutane 125,000 da suke zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ya ce an kama kusan mutane 1,000 a birnin Paris, kana mutane 135 ne suka jikata ciki har da jami'an 'yan sanda 17. An jibge 'yan sanda 89,000 a faɗin ƙasar a matsayin ƙari da aka yi a kan 'yan sanda 60,000 da aka jibge a ƙarshen mako, yayin da zanga-zangar ƙin jinin tsadar rayuwar ya ɓarke, lamarin da ya kai ga raudata mutane 135. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyarar bazata da yammacin shekaran jiya Juma'a ga jami'an tsaro a wajen Paris, kuma ya yi musu godiya da irin aiki da suke yi. Babban jami'i da yake shirin birin aiki a fadar shugaban Amurka ta White House shine mai kula da madaukakin ofishin shugaban ƙasa, wato Oval Office. Shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasa, wato John Kelly, zai yi aiki zuwa ƙarshen wannan wata, inji shugaba Donald Trump yana faɗawa manema labarai a jiya Asabar. Da yake ci gaba da yi wa manema labaran bayani, Trump ya ce John Kelly dai zai bar aiki, amma bai sani ba ko zai ritaya ne. Sai dai ya tabbatar da cewa Kelly jarumi mutum ne. Nick Ayers shi ne ake sa ran zai gaji Kelly a matsayin wadan matashin nan dan siyasa, kuma shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa Mike Pence. Shugaba Trump ya ce nan da wuni daya zuwa wuni zuwa biyu zai sanar da sabon shugaban ma'aikatar fadansa. Duk da kira da shugaban Amurka Donald Trump ya ta yi da a yi tsayin daka wurin sabar da mai, kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC da Saudiya ke jagoranta tare da Rasha da kawayenta sun sanar a shekaran jiya Juma'a cewa za su rage samar da ɗanyen mai a kasuwar duniya da ganguna miliyan 1,200 a kowace rana, raguwar da ya girma fiye da abin da ake zato. Jaban kungiyar OPEC sun ce babu siyasa wurin daukar wannan shawaran, suna cewa yawan mai da ake samu ne shine ya sanadiyar daukar wannan shawara, kuma shawarar ta biyo bayan hasashe da aka yi cewa za a samu raguwar bukatar mai a sabuwar shekara, yayin da kuma za a samu karuwan samar da mai a nan Amurka. Masana tattalin arzikin mai sun ce sun amince akwai bukatar samar, wato rage samar da mai domin ƙara farashin mai wanda ya yi ƙasa da kashi 30% a cikin watan Oktoba. Kana masu fashin baki a kasuwanni da dama su ma sun yaba ma wannan shawarar da OPEC ta ɗauka. Farashin mai ya tashi biyo bayan sanarwa da OPEC ta yi, inda gangar ɗanyen mai ya haura zuwa wato $63.11, wanda ya daidai da ƙarin kashi 6%. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama wasu masu bayyana ra'ayinsu akan harkokin siyasa a Turkiyya yana ƙara yawa a cikin mutane da suka yi gagarumar zanga-zanga a shekaru 5 da suka wuce. Lauyoyin gwamnati sun ba da takardar sammacin kamo shahararren ɗan wasa da wani babban ɗan jarida da kuma wasu 'yan fafutuka. kama waɗannan mutanen da yana da alaka da wata zanga-zanga ne da aka gudanar a shekarar 2013 wanda ake kira Gezi. An fara tashin hankalin ne a lokacin da ake niyyar gina kasuwar zamani akan gandun shakatawa ta Gezi wanda ke tsakiyar Istanbul. Nan da nan wannan zanga-zangar ta rikide ta zama wani gagarumin gungun masu adawa da gwamnati, kuma musamman ma ga Prime Minister wancan lokacin Recep Tayyip Erdogan. Lamarin da ya ƙara yin ƙaimi yayin da miliyoyin mutane suka yi zanga-zangar a faɗin ƙasar gabaki ɗaya. Masu fashin baki sun ce Erdogan da yanzu shi ne shugaban ƙasa, wannan zanga-zangar da ya babban ƙalubale ne ga mulkinsa. Masu zanga-zangar Gezin dai suna samun goyo baya daga jama'a da dama da ƙungiyoyin jama'a da ma 'yan jarida. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa sabon shirin zabe ko nadi. Shirin da kan duba adalci ko aka san haka na zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Nulge ta cika shekaru 40 da yin dirar miki akan gwamnoni cewa da gangan suka ki yin zaɓe a ƙananan hukumomi. Yayin da aka fara yakin neman zaɓen 2019 daga tarayyar arjiyoyi, Talban Bauchi Tayir Ibrahim Tayir ya ce ai Buhari zai zarce, inda shi kuma matashin ɗan siyasa Faruk Yarma ya ce a'a Atiku zai karɓe. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan tallafawa al'umma da ihsani ko lamuni, Barista Ismail Ahmad ya ce sam lamunin nan na 10,000 ba don kamfen ɗinta zarce ba ne. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Nolge ta cika shekaru 40 da kafuwa, inda shugabanta Comrade Ibrahim Khalil ya ce da gangan gwamnoni suka nakasa ƙananan hukumomin ta hanyar ƙin yin zaɓe ko ɗauki ɗaura na yan amshin shatansu. Wani lokacin ba lallai ma waɗanda aka naɗa wasu ƙwararru ba ne ko waɗanda suka yi karatu, a'a kawai masu cika aikin gwamnonin ne.
Duk da sashi na 7 na kundin tsarin mulki ya tanadar da cewar ƙananan hukumomi dole su zama ƙarƙashin shugabancin zaɓaɓɓun kawunsiloli da ciyamomi, gwamnonin nan daga shekara ta 1999 zuwa yau sun lalata ƙananan hukumomin nan ta hanyar hana yin zaɓe da naɗa 'yan barandan ɗinsu su shugabanci ƙananan hukumomin nan, ta hanyar kautar da kuɗin ƙananan hukumomin nan domin biyan buƙatar kansu da buƙatun siyasarsu, barin talakawa a ƙauyuka cikin wahala da rashin aikin yi da mummunan talauci da cututtuka da suka yawa da rashin ilimi. An kace shugaban Muhammadu Buhari ka zaɓe shi, da ya zaka gan shi, da zai iya ma maganin damuwarka, da ya gwamna zai iya ma wannan, sau nawa kake da matsala zaka iya ganin gwamna, amma zaka iya ganin kawunsilanka? Mai yiwuwa ma makocinka ne, ciyaman ɗinka, mai yiwuwa makocinka ne, mai yiwuwa ma ɗan gidanku ne, mai yiwuwa ƙaninka ne, mai yiwuwa wanka ne. Duk wannan ita ce damar shugabanci da aka bayar. Wannan confusion ɗin da hayaniya da rashin zaman lafiya da ƙiyayya da ta yawa a cikin Najeriya ba wani abu ne ya kawo ta ba. Lalata ƙananan hukumomin da gwamnoni suka yi suke hana zaɓe, kowa ya rasa inda zai je, kana da matsala ba za ka iya zuwa wurin wani ka kai mishi kuka ba. Wannan shi ne ya haifar mana da halin da muke ciki.
Aƙalla dai akwai jihar da ta yi zaɓe da na'urar zamani, inda 'yan adawa suka lashe kujeru kusan 4 na ƙananan hukumomi a jihar. Amma shayin kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta hanyar gyara doka daga majalisa ta amshe hurumin zaɓen ƙananan hukumomin da rage kwaf ɗaya da jam'iyyar gwamna kan yi wa 'yan adawa. Yanzu za a iya cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kamfen ɗinsa, haka nan babban ɗan takarar adawa Atiku Abubakar da ma yanzu 'yan takarar gwamna da majalisa ma sun samu kofa ta buɗe. Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir na daga 'yan siyasar da ke cewa in dai da shugaba Buhari ne to fa Atiku ba zai kai labari a akwatin zaɓe ba.
PDP da za ta tsaye da ɗan takara da ba irin Atiku ta tsayar ba, ba wai kuma na soke Atiku ne ba, da yanzu Atiku zai yi takara da wani ne ba General Buhari ba. Ina tabbata tabbatar maka ya ci zabe an wuce wurin.
Matsalar sa takara da Buhari ne a naka tabbatar.
Matsalar Atiku shine zai yi takara da Buhari da APC za ta tsayar da wani har Tinubu bai isa ya kada Atiku ba. Saboda a tarihin siyasan kasar Najeriya ina ganin ba wanda ya bautu ma siyasa ya wahala mata ya shiga Gabas, Kudu, Arewa yayi birgima da talaka da mai kudi da musulmi da Krista da wanda bai da addini kamar Atiku. Amma kash a wannan gaba ba irin sa ake bukata ba. Dukkan sunan iyaye ne a wuri na bani da daman in fadi wani mummunan kalami akan dayan su bisa tarbiya irin namu da kuma mukami na sarauta na gargajiya. Bai kamata in fito in yi wani furucin banza ba, amma na a siyasance a zahiri zaka gane cewa Atiku bai iya kada Buhari. Na daya, tafiyan Buhari nan ba karamar tafiya bace, zabin Allah ce, kuma yadda kaga ake bin shi har wasu suna zagin magoya bayan Buhari suna ce musu stupid ne, a wawaye ne, sakarkaru ne, jahilai ne, dakikai duka an lallabta musu. To wannan dakikancin nasu fa ba su suka samu kansu ba, Allah ne ya sa musu, kuma Allah ne zai warkar da su, Allah ne zai sanar da su.
Amma kai talbaka yadda dakikai ne
ito
ka san dakiki fa shine wanda baya fahimtar komai a bangaren in za ko yayi karatu wata kila baya ganewa wato mai dolo dolo.
Wato Bature yakan ce beauty is in the eyes of the beholder. Allah la misali abinda mutum kaga ya maka kyau, to ko yana da kyau ko bai da kyau, kai din nan da kake kallon abin kai ne zaka iya cewa ya maka kyau. Wani kuma in yazo ya gani zai ce wannan mummunan mata me za a yi da ita. Idan wasu suna kallon su da kikai, wasu kuma suna kallon su jajirtattu. Abinda nazo ni na fahimta akan irin wannan goyon baya na kusan kamar a ce cikin makanta ko dakikanci da ake ma General Buhari, sai na fahimta cewa su fa wayanda suke ma Buharin nan adawa ba su daga masa kafa ko da na misƙala zarratin ko yayi abin kirkin. Inda idan yayi abin kirki za a ce wane kai abin kirki, ga lamban yabo mun baka babba, a ƙara kaimi a ƙara ƙarfin gwiwa akan wannan aiki. Sai ka san cewa wanda yake maka adawa ba yana adawa ne a gashin kansa ba, yana adawa ne don kai gyara kai yadda ya kamata. To amma kun taho guna ta sukan Buhari, duk abin da yayi, duk juyin da yayi mummunan abu ne a wurinku. To kaga ashe shi ma Buhari idan Allah ya bashi dakikai da su ma duk juyin da yayi mai kyau ne a wurinsu, kaga Allah ya taimake shi ya kare masa wayannan abokan gaba.
Kamar matashin commissioner Inuwar PDP daga Arewa maso gabas Faru Gayarma ya ji matsayar Talban Baucin, inda ya ce Atiku zai yi tasiri a zaben.
Atiku Abubakar tun kafin ya sauka daga matsayin na mataimakin shugaban kasa an dan samu matsaloli da aka yi ta kokarin a ga an kama shi da laifi wanda babu irin kotun da ba a je ba, babu kuma kotun da ta kama shi da wannan laifi. Dan Najeriya kuma wanda yake tinkaho da cewa yana jam'iyyar adawa, dole ne nemiya zai ya yaba wa wayannan shugabanni irin wayannan al'amura a jikin su. Atiku Abubakar din nan zamu tuna a baya, ai a lokacin sa ne kuma karkashin office din sa ne aka riri wannan hukuma wanda Nuhuru Bado ya jagoranta to EFCC. Shi yayi sanadiyan zuwansa ba tare da ma ya san wane ne shi ba, kamar yanda dai shi General Muhammadu Buhari ya kawo Director General na DSS, bai san shi ba, bai taba haduwa da shi ba, kasan cewa ya ji cewa mutum ne na kware wanda za su yi irin wannan aiki, shine yazo ya dauka ya bashi. Kuma da niyyar Nuhuru Bado ya tafi, bare da waziri ta zo, bayan ta wuce har dai yau muna kan magu. To ko wani sanadi na wani ya samu abun yi ko kuma a kawo ci gaba wa kasa, tunda a harkan siyasa muke babu irin abun da ba za a dauka danganta shi da shugaba ba, amma dabi'unsa da al'amuran da yake yi ya ishi jama'ar kasa su ga cewa haka ne yake ko ba haka yake ba.
To in haka ne wannan Faruku yanzu a rakan faifai ga akwatin zabi, ga Buhari, ga nan Atiku, dukansu musulmi ne daga arewacin Najeriya suka fito. Wane ne har a zuciyarka kake ganin sai ya dage da iya cin zaben nan?
Ni cikakken dan jam'iyyar PDP ne, yan takaranta nake so in ga cewa sun lashe zabe, koda ina da wani
so ne ko dai kawai kana gani Atiku ba zai iya lashewa bane, yasa ka buge da cewa don kai dan jam'iyyar PDP.
To duk wanda ya mataimakin shugaban kasa ai ka san ya kai tsaye shugabanci Najeriya, kuma irin kwarewa tasa ta shugabanci da ya a baya, ni na tabbatar da cewa ba za a yi da na sani ba. So dan an zabi Atiku Abubakar matsayin shugaban kasar Najeriya, ci gaba muke tsammani za a samu.
APC yanzu magana da take za a ci gaba da yaki.
yake da cin hanci da rashawa. Watakila wasu ma cikin mutanen ku na PDP na shakkar in Buhari ya dawo duka ma za a sake kama mutane a daure su. Kamar yanzu ai akwai wasu mutane waɗanda ma suke gidajen yare yawancin su tsofin NPDP. Me zai bambanta campaign din ku na NPDP da APC?
Dole za a ci gaba shi cin hanci da rashawa ba abu ne na wata kungiya ko wata jam'iyya guda ɗaya ba. Duk mutumin da yake so ya kawo ci gaba a ƙasa dole ne shi ma ya kawo nasa irin salo wanda zai magance cin hanci da rashawa da zai kuma shafi kowa da kowa ba maganan wani bangare guda ɗaya ba. Na tabbatar da cewa ba ishu na cin hanci da rashawa ne kawai yake kawo ci gaba a ƙasa ba. Akwai al'amura da yawa na tattalin arziki, na bin doka da oda, wayannan dukkan abubuwa ne da shugabanni ya kamata su tsaya a kansu.
A nan na tuna da shirin masanin siyasa Abubakar Kari kan littattafan muradun manyan 'yan takarar biyu da ya ce bambancin su duk bai wuce na turancin Ingilishi ba.
A gaskiya ni dai nayi nazarin waɗannan manufofi ko kuma kundaye guda biyu. Maganar gaskiya shine babu wani bambanci na azo a gani a tsakanin abubuwan da waɗannan mutane suka kudurta ko kuma alwashin cewa za su gabatar. Idan ka duba dai duk maganar da ya ce magana ce ta tattalin arziki, tsaro, samar da ayyukan yi, sa'annan kuma cike waɗannan kundaye nasu guda biyu suke da alƙawura. Ba a fito fili an fayyacewa al'umma yadda za a cimma waɗannan alƙawura ba. Har yanzu za a ce waɗannan kundaye ba su daga Najeriya zuwa matakin da za a iya cewa Allah misali za mu samar muku da wutar lantarki megawatt kaza saboda za mu kashe kuɗi kaza kuma ga yadda za mu samu kuɗin. In ka duba maganganu ake ta yi a dunkule a waɗannan kundaye guda biyu. Babu wani bambanci sosai tsakanin waɗannan kundaye, sai dai kawai ta fuskar turancin da aka yi da kuma su waye suka rubuta su. Sai dai kawai idan suka hau drum a fagen campaign su rika waɗannan bayani filla-filla. Amma karanta waɗannan kundaye biyu ko dai na Buhari ko kuma na Atiku ba zai iya gamsar da 'yan Najeriya akan cewa da gaske ake ko kuma ba so ake a yaudare su ba.
In Allah ya yarda ranar 16 daga Fabrairu mai zuwa za mu gane inda taurarin suke. Jam'iyyar PDP ta yi zargin shirin nan na ba da lamunin 10,000 ga kananan 'yan kasuwa wato trader money na da zummar jawo shugaba Buhari kuri'u ne. Hakan ya sa na tambayi babban jami'in shirin wannan tallafi da ma na masu digiri wato Empower barista Ismail Ahmed dan jin me za su ce ne.
Hankalinsu bai tashi ba tunda aka fara wannan ayyukan sai da suka ga da gaske wannan aikin yana taba talaka, sai suka ga to ya za a yi a bata wannan abin. To dole a ce ai siyasa ce a ciki da sauransu. Ni na ji lokacin da ita sanata da take wakiltar wani bangare a jihar Ekiti ta tashi ta yi wannan magana, to ni na so in ce mata ita wannan sanata lokacin da muka dauki yara ma aiki ta Empower a shekara ta 2016 a jihar Ekiti kadai mutum 3,500 lokacin gwamnan da yake mulki gwamna Ayodele Fayeshi dan karkashin jam'iyyar PDP mai yawan surutai abinda ba ai ma zai ce ai bare abinda aka yi ba su taba ikrarin ko korafin cewa harkan nan ta siyasa bace, sai da siyasa ta matso sun ga cewa lalle mutane na gamsuwa da amfanin da suke ci na harkar social investment din nan, shine ta dauko wani form ta ce wai gashi an ce a istanbul Buhari. To misali in ma form za mu bada sai mu rubuta sunan Buhari a jiki? Ba ma bada wani form a rubuce, muna yi ne kai tsaye ko mu yi ta yanar gizo ko a je a samu mutum a ƙauyen sa ko a rumfarsa a dauki details din sa, babu wanda muke bawa form.
Ah to shi wanda ya samu lamuni sai ya ta ayar Hausawa dake cewa kwai abaka yafi kaza a kurki wajen raya dan jarin sa. Masu sauraro, duk ma da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamu Hikaya ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A yan kwanakin nan ne dai aka fuskanci hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram akan jami'an tsaro da dama, musamman ma wasu ƙauyuka da ke arewacin Borno, wanda hakan aka ce ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Wannan hare-hare dai mafi yawa na faruwa ne a wasu ƙananan hukumomi da ke arewacin Borno da kuma wasu ɓangare na yankin tafkin Chadi har ma da yankin dajin Sambisa, wanda har ya haifar da tababa game da adadin mutanen da suka rasa rayukansu, musamman ma na jami'an tsaro, tun a ranar 2 ga wata har izuwa 17 ga watan Nuwamban 2018 din nan ne dai. Wasu da ake zancewa ayan kungiyar Boko Haram din ne suka kai hari kan garin Kareto daga Jiram da kukawa da kuma goshi a karamar hukumar Gwoza da ke kudancin Borno cikin makonni biyu kacal. Haka zalika a ranar 18 ga watan Nuwamban ne ma dai wasu da ake zancewa a yayin kungiyar Boko Haram din ne suka sake kai hari kan kauyen Metele da ke karamar hukumar Gwoza Mala a arewacin Borno. Wannan sanadiyar hakan ne ma yasa wasu kafafen yada labaran da ake kira social media suka dinga yayyada irin gidiggan da kowa ya ga dama, wanda ita ma kanta fadar shugaban kasar karkashin jagorancin Janar Muhammadu Buhari da zaljantawa al'umman jihar game da wannan kuma baya da aka samu na hare-haren da ayan kungiyar Boko Haram din suka kai kan jami'an sojan Najeriya, wanda hakan ne ma yasa shugaba Muhammadu Buhari soke zuwar wani taro a jihar Delta da za a yi na shekara-shekara wato na manyan sojojin Najeriya, wanda aka dawo da shi zuwa garin Maiduguri. Shugaba Buhari dai ya zirci garin Maiduguri ne a ranar Laraba da ta gabata, wanda ya soma da ziyarta fata mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Galbai Elkanami, wanda daga bisani ya halarci wajen wannan taro inda ma ya bude wannan taro yana mai cewa
there has been a remarkable improvement in the security situation in the Northeast since 2015 when this administration came into government.
Shugaba Buhari ya ce akwai ingancin tsaro sosai a wannan shiya arewa maso gabacin kasa tun daga shekarar 2015 a lokacin da wannan gwamnatin ta haura gamar mulki, kuma jami'an soja suna ɗaya daga cikin waɗanda suka bada gudumawa wajen samun wannan zaman lafiyar. Dole ne in yaba muku.
Of course aware that in the recent months and in recent days there have been some operational losses in the northern part of Borno state, particularly in Jili, Arege and Metele.
Ko da shike ina da sanin cewa a cikin yan kwanakin nan ko kuma yan watannin nan halin samu kuma baya arewacin Borno musamman ma a ƙauyukan Jili da Arege da kuma Metele, duk da cewa na san kuna iya naku kokari kuma da martani na ka ina mai muku albashir cewa za mu taimaka muku da duk abubuwan da kuke bukata na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala. Don haka ina kiran ku ci gaba da kyawawan ayyukan da kuke yi na zaman da tsaro ga al'ummar Najeriya.
I want to encourage our troops not to be distracted by whatever speculations, but to remain focused and committed to the task of eliminating Boko Haram from the face of the earth.
Ina kuma kira ga rundunarmu da kada su yarda karkatar musu da hankali game da wasu jita-jita da ke yawo, su tsaya kan aikin su tukuru da ganin cewa sun kauda yayin kungiyar Boko Haram a bayan kasa baki daya. Daga bisani dai shugaba Muhammadu Buhari ya zargi asibitin soja da ke Barikin Mai Malari inda ya gaida wasu jami'an soja da suka samu raunuka daban-daban daga filin daga, sannan ya kuma yawa wasu kananan jami'an sojan jawabi a filin faretin sojan da ke Barikin Mai Malari. Shima gwamnan jihar Borno Honorable Kabir Shatima jinjina jami'an sojan yayi game da namijin kokari da yace suna yi wa jihar tasa.
Let me also salute the gallant men and women of the Nigerian army who have stood with us in the fight to rid this state of the menace of Boko Haram. The people of Borno are truly grateful to you all.
Yace barin jinjina jami'an sojan mata da maza wanda suka yi ruwa suka yi tsaki tare da mu wajen tabbatar da cewa sun samu wannan zaman lafiya a duk wannan tsawon lokaci. Mutanen jihar Borno suna masu farin ciki da kokari da gaske.
I want to use this opportunity to commiserate with you once again. It's saddening, it's not only baffling and amazing, but stultifying and heartbreaking that fellow Nigerians celebrate setbacks by the Nigerian army. They retweet and recirculate bogus videos presented by the Boko Haram 2-3 years ago.
Yace ina son yi amfani da kuma wannan dama don jajanta muku game da abin da ya faru. Abin takaici ne kuma abin bakin ciki. A ce wasu 'yan Najeriya suna mamurnan abin da ya faru da jami'an sojan Najeriya. Yace suna ci gaba da yaɗa faifan bidiyon da yayin kungiyar Boko Haram suka kai shekaru 2-3 baya. Kuma wannan abin ya ma jima. Wannan abin takaici ne matuƙa. Kuma duk lokacin da sojojin Najeriya suka samu nasara ba sa nuna goyon bayansu ko ta wani fanni. Wannan ba abin da ya dace ba ne, a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shatima. Na kuma tambayi babban hafsan sojan kasar na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai ko menene muhimmancin wannan taro da aka gudanar na kwanaki uku a garin Maiduguri.
Wato tana da muhimmanci sosai domin muna duba abin da ya faru shekaran da muke ciki yanzu tun daga farko har zuwa karshen shi, domin mu san meye matsalolin mu, me muka cimma, domin mu samu nan gaba shekara mai zuwa mu samu mu maganta duk abin da suke adaba mu, da mu tabbatar cewa ta wajen fannin horo, ta wajen fannin samun kayakin aiki da sauransu mun inganta su inda muka samu matsala a wajen insha Allah.
Kake da me za a iya bayyana cewa an samu nasara cikin wannan dan shekaru da ka shafe a matsayinka na shugaban Hafsa Sojoji?
Na san ka kana nan ran shekaran jiya har an da muka bude taron namu, kuma mun nuna dalla-dalla tunda muka fara an samu gangarumar nasara ta wajen fannin tsaro. Abinda ake gani yanzu dama ba za a rasa irin wannan ba, domin an san cewa ta'addanci ita wato sai an dage sosai. Yanzu dai mun samu nasara kan su wasu abubuwa da suke fitowa wanda muke gane matsalolin, kuma muna kan hanyar da zamu maganta wayannan matsalolin insha Allah.
To komai al'umman jihar Borno ke cewa ne game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke kawo jihar Borno, ganin cewa har yanzu na fuskantar wannan kalubalen hare-hare?
Malam Baba Da'awa Goza, alhamdulillahi akwai zaman lafiya a wani bangare na Maiduguri, amma kuma duk da dai ba za mu ce kasa wani daga gare shi ba, dai yana ɗaya daga cikin jarabawa na Ubangiji. Muna ci gaba da roƙon Ubangiji ba mu zaman lafiya, amma yana iya gurgurdon kokarin ainihin ya ga ƙarshen wannan Boko Haram ya zo.
To wannan ziyara ne ya kuka je shi ne?
Gaskiya mun ji dadin sa, alhamdulillahi yadda ya zo lafiya ya koma lafiya, Allah kuma ta'ala ya taya shi riko.
Sunana Malam Usman. Abata mu dai shine inda za a yi aiki da gaske a yi da gaske, in kuma wayannan musamman ma shugabannin sojojin nan in har aka tabbata aikin ba da gaske suke, kawai a canza su a kawo su daban wanda suna da wato kokarin yin aikin su aikin, saboda ba mu ga alaman ana yin aikin sosai ba.
To ya kuke ji da wannan ziyara ka bar zai haifar da wani dame ido?
Eh to a zaman shi na shugaba tun da ya zo har gun da abin ya faru kuma ya nuna bacin ransa, da alama za a gyara lamarin.
Husaini Abubakar Suleiman.
Alhamdulillah muna murna da wannan ziyara da babu ya kawo mana. Abi ya kyau gaskiya sosai bisa sosai, mun ji daɗi da ziyaran da ya kawo mana. To ku yan kasuwa ne kamar ya an rufe hanya ba kasuwa da sauransu, kamar wannan bai shafi harkokinku ba? Ya shafa alhamdulillah, amma kuma ba mu ba in ciki da hakan, saboda ziyaran zuwan nashi ya fi wani rufe mana hanyoyi da aka yi.
Sunana Hassan Alhaji Bukar. Kya mun ji daɗin zuwan ziyara da Baba Buhari ya mana, saboda ya yi ma sojoji gargaɗi da su kawo ƙarshen Boko Haram a Maiduguri. Mun ji daɗin zuwansa gaskiya.
Mala Adamu Dan Borno wanne da ke lura da harkokin tsaro a shirin Arewa maso gabacin Najeriya, wanda kuma na tambaye shi ko me yake ganin abin da ke kawo ƙarin wannan hare-hare?
Abubuwan da suka kawo hare-hare suke tsananta a cikin wannan lokaci shine akwai bayanai da aka yi ta samu a baya a jaridun ƙasar nan da suke nuna cewa lallai-lallai an ba da kuɗaɗe da kwamandoji na 'yan ta'adda na Boko Haram, an ba su kuɗaɗe an kuma ba su kwamandojinsu. So wannan abin shi ne muke gani ya fara gaskata. Dalili akan haka da dan ta'adda na Boko Haram yana yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kadai ne, amma yau tun daga ran da aka saki wa'annan mutanen suka fara kai hare-haren su lokacin da aka kashe Kanal Habu Ali hazikin soja, zuwa yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da wa'annan mutanen suka kashe ba.
Kai maganan kamar gwamnati ta baiwa su waɗannan ake son 'yan ta'adda da kuɗi, kamar gwamnati ta karanta a wancan lokaci ku ne kuke samu hujjan cewa lalle-lalle gwamnati tana bada kuɗi ga waɗannan 'yan ta'adda?
Lokacin da aka faɗa ba mu yadda ba, sai muka gansu yanzu har ana korafin cewa soja a cikin minti 45 sun kashe soja 118, wanda wannan abin ya fito. To a ina suka samu wa'annan sabbin makaman?
Sun karanta wannan kididdiga ko ana faɗan shatufaɗi ne da kafafen yaɗa labarai da kuma yanan gizo, kafafen yanan gizo ma musamman su suke wannan shatufaɗi, ba su bayyana adadin mutanen da aka kashe ba.
To me yasa ba su bayyana mana adadin mutanen da aka kashe ba? Ba za ka tada ni a inda nake zaune ka baka ban gurin zama ba, da sai su gaya mana su ce 118 ƙarya ne, amma ga wa'anda aka kashe, kaga sai mu gaskata.
Sai dai ƙarshe babban daraktan yaɗa labarai na rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Shika ya kawo ƙarshen wannan takaddama, inda ya fidda sanarwar cewa walle wannan hari ya auku ba kuma irin adadin yadda mutane ke rurutawa ba ne, wanda ya ce hari mai tale da aka yi na ranar 18 ga watan Nuwamba jami'ansu 23 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 31 suka samu raunuka, sabanin rahotanni da ke yawo a yanar gizo na cewa an kashe mutane fiye da 100. Daraktan ya yi kuma ƙarin haske game da harin da aka kai na tsakanin 2 ga watan Nuwamba hari zuwa 17, da ya ce jami'ansu 16 ne suka rasa rayukansu, sannan guda 12 suka samu raunuka, wanda ya ce kuma ana nan ana musu magani. Wannan hare-hare da ayan gungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a da kuma jami'an soja da ko kuma dakile hare-haren da ayan gungiyar Boko Haram nake yunkurin kaiwa kan jama'a da ma jami'an sojan Najeriya abu ne da har yanzu ke sa al'umman wannan yanki kwana da ido guda, duk da cewa rundunar sojan kasar ta alƙawarin kawo ƙarshen ayan gungiyar Boko Haram din nan ba da jimawa ba kamar yadda shugaban Muhammadu Buhari ya umarce su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VO.